الدين ولا عدوان إلا على الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai shi ne ya haɗa mu a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin kulliya wanda yake nan Rimin da Zaria cikin garin Kano a wannan rana ta Talata wanda yau 24 ga watan 11 shi ne watan Dhulqa'ada. Hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 wanda kuma ya dace da 12 ga watan 5 miladiya 2026. Wannan zama namu shi ne zama na 7 a cikin kitabul itq, wanda wannan hadisi na 1130 mun soma shi rana ita yau lokaci mana halinsa. Yace babu ma yajuzu min shurutil mukatab, babi da yake magana dangane da abin da ya halatta na sharuɗin wanda aka rubuta masa kansa. Ana Aisha radiyallahu anha, an karɓo daga uwar muminai Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda, anna Barirata radiyallahu anha ja'at, cewa Nana Barira Allah ya ƙara mata yadda ta zo, tasta'inuha tana mai neman taimakonta, fi kitabatiha a cikin fansar da aka rubuta mata, wa lam takun qadat min kitabatiha shay'an, kuma ba ta yi komai a cikin wannan fansa da aka rubuta mata ba. Qalat laha Aishatu radiyallahu anha, Nana Aisha Allah ya ƙara mata yadda, sai ta ce da ita, irji'i ila ahliki, ki koma a wajen masu gidanki, fa'in ahabbu an aqdiya anki kitabataki, in sun amince na biya miki wannan fansa taki, wa yakunu wala ukili, kuma wani cinki yana hannuna, to in sun amince da wannan fa'altu ni kuma zan aikata. Fa zakarat zalika Bariratu li ahliha fa abaw, Nana Barira Allah ya ƙara mata yadda, ta ambata wannan ga wato masu gidanta sai suka ƙi. Wa qalu, suka ce, in sha'at an tatasiba alayki, in ta ga dama ta nemi lada a cikin sha'aninki, faltafa'al, to sai ta aikata. Wa yakunu wala ukilana, amma wali tinki ya zamo yana hannunmu. Qalat, ta ce, fa zakartu dhalika li rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sai na ambata wannan ga manzon Allah, tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi. فقال لها رسول الله صلى الله عليه واله وسلم, sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, yace da ita, ibta'i fatiki, ki saye ta ki yanta ta, fa innamal wala'u liman atak, domin walici na wanda ya yanta ne. Thumma qama rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, sannan sai manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi, ya tashi. Faqala, yace, ma ba'du unasin, me manufa wa'insu mutane, yashtarituna shurutan, wanda suke sharɗanta wa'insu sharuɗa, laysa fi kitabillah, wanda ba sa cikin littafin Allah. Man ishtarata shartan, duk wanda ya sharɗanta wani sharadi, laysa fi kitabillah azza wa jal, wanda bai cikin littafin Allah mabuwayi maɗaukaki, fa laysa lahu, to bai samu wannan dama ba. Wa in ishtarata mi'ata shart, ko da ko ya sharɗanta sharadi 100, shartullahi ahaq wa awsat, sharadin Allah shi ya fi cancanta kuma shi ne ya fi ƙarfi. To kamar yadda muka yi bayani wannan hadisi, Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala ya kawo shi babubbuka daban-daban akan wannan, a cikin wannan babu na al-itiq ya kawo shi akalla wurare za su kai uku kuma fiye da haka. Kamar yadda na yi mana bayani, wannan hadisi al-Imam Ibn Khuzaima da al-Imam Ibn Tabari, to duk su biyun nan sun yi rubutu na littafi mai cin gashin kansa domin fayyace wannan hadisi da kuma irin fa’idodin da yake ɗauke da shi. Shi yasa Hussein bin Ali ko kuma Ibn Ali bin Khalaf Ibn Battal yake cewa a cikin wannan hadisi malamai sun fitar da akalla fa’ida guda 100 wadda ta shafi addini da kuma ainihin rayuwa. Kamar yadda muka ambata, ita Nana Barira baiwa ce ta waɗansu mutane, to sai ta je ta nemi cewa su rubuta mata fansa, ma'ana su ayyana wani abu wanda za ta kawo masu da kaɗan da kaɗan ya zamo ta samu ‘yanci ta zama ya. To sai suka amince, kamar yadda na ambata an samu riwaya biyu, wata riwaya ta ce uƙiya 9, wata riwaya ta ce uƙiya 5. Malaman da suke jam'i tsakanin wannan suka ce abinda aka rubuta shine uƙiya 9. To amma wanda suka ambaci 5, wala Allah ita ta tana da 4, 5 sun kakare mata. To kaga kenan sai aka ambaci 5 din wanda bata iya cikawa ba. To saboda haka da taga cewa abun kaman ba zai yiwu ba, shine ta zo wajen uwar mu'minai da Aisha Allah ya kara mata yadda, ta nemi alfarma cewa ga halin da take ciki tana buƙatar ainihin agaji. To Nana Aisha Allah ya kara mata yadda, lokacin da ta zo ta nemi wannan agaji nata ba ta yi ƙasa a gwiwa ba sai ta amince. Shine anan suka ce da'at, ko hadisi ya ce da'at tasta'inuha, ta zo tana neman taimakon ta fi kitabatiha, a cikin rubuta fansarta. Da wannan malamai suka ce tunda aka ce tasta'inuha, kenan yanzu kaman bara ta zo ko maula ta zo ko neman taimako ta zo. To wannan shi ya nuna shi al-mukatab da za a rubuta masa fansa ba sharaɗi ba ne sai yana da wasu kuɗi sannan ya nemi a rubuta masa fansa. A cikin suratul Nur Allah ke cewa wallazina yabtaghuna alkitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. To wasu malaman tafsiri suka ce khairan shine malan, ku masu gidajen su ku yadda ku rubuta musu fansa in kun san suna da wata dukiya. To anan wasu malamai sun ce wannan cewa khairan ana nufin malan, anan wannan fasara bata tsaya ba, duk da cewa akwai inda za a ce khairan malan ake nufi, in taraka khairan, kaga nan malan ake nufi, wa innahu li hubbil khairi la shadid, nan ma almal ake nufi. To amma wannan in alimtum fihim khairan sai dai a ce ana nufin alquwwatu fil iktisab, wato in shi wannan bawa ko baiwa suna da karsashi na yadda za su iya nemo abin da aka dora musu, wa illa in muka ce suna da kuɗi to ai kuɗin bawa na mai gidansa ne. To kaga kenan ba za a ce dama wato yana da wani kuɗi ba. To nan kenan ba sharaɗi ba ne wanda zai nemi fansa a ce dole sai idan yana da kuɗi a ƙasa, bal malamai suka ce ko ma wata takamaiman sana'a, amma inda zai iya ‘yan buge-buge ya samo to ba matsala, domin duk abin da aka yi gaba ga ma'aiki alaihi salatu wassalam bai hana ba ta wannan abin ya zamo shari'a. Kun ga ita Nana Barira an rubuta mata fansa ba ta da kuɗi, gashi ta zo neman taimako. Manzon Allah alaihi salam ya samu labari bai tsawace ta ba, ita to ke me yasa kika je aka rubuta miki fansa kuma kin san baki da sana'a kuma kin san baki da kuɗin da zaki ba su? To saboda haka shi ya sanya wasu daga cikin malamai suka ce ko bara bawa zai, in dai bara za ta ce ya samo kuɗin ya bayar, to babu laifi ya nemi a rubuta masa fansa domin ya fita daga cikin ƙangin bauta. To sai ce walam takum qadat min kitabatiha shay'an, kuma ba ta yi wani abu a cikin rubuta wannan fansa ba, ma'ana tun da aka rubuta mata wannan fansa ba ta iya yin wani abu na ku zo ku gani ba. Wala Allah ma da ya ce shay'an ya nuna babu abin da ta bada tun da aka rubuta wannan fansa, duk da cewa duk shekara kamar yadda aka ce uƙiya 9 ne, kuma duk shekara za ta bada wukiya daya to babu abinda ta iya yi a ciki. Kalat laha Aishatu radiyallahu anha, ana Aisha Allah ya kara mata yadda, sai ta ce irji'i ila ahliki, ki koma zuwa ga masu gidanki. Fa in ahabbu an aqdi anki kitabataki, in sun so sun yadda na biya miki wannan fansa taki. Wa yakunu wala'uki li, kuma walitin ke zamo a hannuna, fa'altu zan aikata. Wannan gaba kaman yanda na ambata rana ita yau tana daga cikin gabobi da suke malamai suka ce wannan ya nuna mace tana da ikon mallaka kuma ta yi tasarrufi a cikin mallakarta. Dan inda mace ba ta da ikon tasarrufi a cikin mallakarta, ana ita ba za ta ci alwashi ba ta faɗa wa manzo alaihi salam ba, domin ta iya ga mace alwashin manzo alaihi salam ya ce a'a bai amince ba. To sai malamai suka ce wannan ya nuna mace tana da ikon ta mallaki dukiya kuma ta yi tasarrufi a cikin dukiyarta. Za ga maganganun malamai dangane da wannan, wasu suka tsananta suka ce eh ya halatta wai ta yi tasarrufi in abun bai wuce sulusi ba, in bai wuce sulusi ba ta iya yi ko ba shawarar mijinta. To amma idan abu ya zamo cewa sulusi zuwa sama to sai ta nemi shawara, sulusi zuwa ƙasa wannan ba sai ta nemi shawara ba. Duka wannan bai inganta sunna ba, domin yanzu na Aisha da ta yadda cewa za ta bayar, waye sanar da mu cewa abinda ta bayar sulusin dukiyarta ne ko sama da ko ƙasa da haka? Kaga babu da wannan tabbacin. Saboda haka dai a musulunci ya halatta mace ya zama ainihin ta mallaki dukiya kuma ta yi tasarrufi a cikin wannan dukiya tata a wajen yin abubuwa na taimakon danginta ko abinda ya kama da haka. Kuma wannan ya nuna cewa ya halatta mace ta yi wasu harkoki da za ta samu taro da kwazo, in dai wannan bai ci karo da tsarin da musulunci ya dora ta a kai ba. Kun ga Zainab matar Abdullah ɗan Mas'ud sahabiya ce kuma shi sahabi, to amma kuma wato ainihin yar kasuwa ce, tana da dukiya har ma ta je wajen manzo alaihi salam ta ce ya ma'aikin Allah ka san mijina Ibn Mas'ud talaka ne, ni kuma mai kuɗi ce, ya halatta idan na fitar da zaka na bashi? Manzo Allah ta ce in kin fitar ki bashi ba matsala. To malamai suka ce to kaga anan ita mace ba za ta ciyar da mijinta ba, to kuma sannan mai zakka ba zai ci zakkarsa ba, to amma zai iya ci kuma min wajihin akhar. Yanzu abin da taba Ibn Mas'ud kaga zakkarta ce, to kuma zai iya wuce fanai ta abinci kuma ta ci. Anan yanzu ba zakkarta ta ci ba, kuɗin mijinta ta ci. Kaman wancan hadisi na Barira lokacin da ma'aiki alaihi salam aka kawo masa abinci gaya, ya ce alam aral burmata alal na, ba na ga tukunya a kan wuta ba kuma na ji ƙanshi ku kawo min abinci gaya. Suka ce ya ma'aikin Allah ai wannan nama ne aka ba Barira na sadaka kuma kai ba ka cin sadaka. Ya ce huwa laha sadaka wala na hadiya, ita sadaka aka ba ta mu kuma kyauta za ta ba mu. Ashe abu ɗaya zai iya rikidewa daga hali zuwa hali, shi ɗin ne ya tashi daga wannan hukunci zuwa wannan hukunci. Yanzu idan ɓarawo ya je ya sato kuɗi, ga su kuɗin sata ne ɓarawo ya sato, to kuma sai ya ba ɗan dako dakon bahu ya kai masa sai ya biya shi a wannan kuɗin. Ɗan dakon me ya ce? Halai ya ce hani an mari'a, shi wancan ɓarawon yana nan, shi kuma ana bin sa bashin kuɗin mutane da ya sato. To saboda haka kenan wannan ya nuna ya halatta mace ta yi mallaka kuma ta tasarrufi a cikin mallakarta. Kuma wannan yana nuna wato ainihin hata a cikin matan ma'aiki alaihi salatu wassalam akwai wanda suke suna da hannu da shuni. Ana insha Allah kara mata yadda kamar yadda mun faɗa wasu karatuttuka, tana samun kuɗaɗe sai dai kuɗi baya zama wajenta, da ta tara ta tara sai ta je kuma ainihin ta raba wa bayin Allah. Domin wannan ƙuƙiya kuɗi ne maɗuɗai, kuma a ce har ƙuƙiya tara kuɗi ne masu yawan gaske, amma kuma ta ga za ta iya bayarwa domin ta fanshi na Barira. Fa zakarat zalika bariratu li ahliha, nana Barira ta je ta ambata wannan a wajen masu gidanta. Fa abau, sai suka kiya. Wa qalu, suka ce in sha'at, in ta ga dama an ta tasiba alayki, ta nemi lada a kanki. Fal ta fa'altu, shi kenan ta nemi lada, ma'ana ta ƙanta ki, amma daga nan babu ruwanta, babu hannunta a kanki, kawai ita tun ta ƙanta ki, ku ta samu lada a wajen Allah. wayakunu wala ukilana kuma wani tinki zai kasance ainihin gare mu. Kalat take cewa fa zakartu zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai na ambata wannan ga ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi. Na riwaya ta zo daban-daban. A wata riwayar Barira ta faɗa wa Nana Aisha, ita kuma ta faɗa wa ma'aiki alayhi salam kaji abin da ya faru. A wata riwayar Nana Barira ta zo take kokanta wa Nana Aisha cewa na je wajensu kindi-kindi yadda muka yi. To sai ma'aiki alayhi salam ya ji wannan tattaunawa, ya tambaye ta me ya faru, shine ainihin ta yi masa bayani. To dai kuma menene magana ta je wajen ma'aiki alayhi salatu wassalam? Faqala laha, wato sai manzo alayhi salatu wassalam ya ce da ita, ibta'i fatiki, ki saya ki yanta, fa inna mal wala'u liman a'tak, domin wani ci na wanda ya yanta ne. To malaman hadisi sun kai sun kawo a wajen fayyace wannan gaba, domin a wata riwaya wacce ba wannan ba, sai manzo Allah yake cewa ishtariti, ki yadda ki ba su sharaɗin, domin cewa suka yi sun yadda su karɓi wannan kuɗi dufatan wahida, amma bi sharti an yakuna wala'uha lahum, sharaɗin wani cin ta ya zamo gare su. To sai Nana Aisha take cewa, ya ma'aikin Allah, ka ji abinda suke cewa, saboda haka kenan wai su walisi sai dai ya zamo nasu. To sai manzo alayhi salam ya ce ishtarti, ki sharɗanta ɗin. Ku fahimci maganar nan da kyau. Za mu ga zai ƙarshe bayan ta sharɗanta ta ce to shikenan na yarda, ku karɓi kuɗin walisi naku ne. To daga nan ma'aiki alayhi salam ya hau minbari ya rushe wannan ainihin manufa tasu. To yanzu za mu fahimci cewa manzo alayhi salam ya faɗi wata magana kuma ya yi wani hukunci aka sun wannan abun, ba haka ba ne. Abinda malamai suka ce, su wa'intan mutanen san zuciya ne, ganganci ne, da kuma haɗama, wa illa suna sanar da wannan hukuncin cewa alwala'u liman a'tak. Kuma hadithi yana cewa alwala'u luhmatun ka luhmatun nasab, la yuba'u wa la yuhab, shi wani ce wata tsoka ce kamar tsoka ta dangantaka, ba a kyautar da ita kuma ba a sayarwa. Yanzu ana sayar da yankwantaka, wani mutum ya zo ya ce shi gaskiya ya rasa inda family su suke, a ce to ka kawo 100,000 ko miliyan ka zama dan family mu. Ana yin haka? Ba zai yiwu ba. To kuma yanzu za a ɗauki wani mutum a ce an kyautar da shi ya zama dan jinsi kaza, a ɗauki wani bahaushe a ce an kyautar da shi a wajen misali Nufawa ko Fulani ko Bare-bare, daga nan ya zama su, kaga ba zai yiwu ba. To saboda haka shi wani ce yadda ka san ba a kyautar da ƴan uwantaka kuma ba a sayar da ita, to shi ma ba a kyautar shi ba a sayar da shi. Shi yasa kun ga daga cikin sharaɗin gado suka ce nasabun wa wala'un wa nikahun, dalilin da zai sa wani ya gaji wani hanyoyi ne guda uku, babu na hudu. Nasabun, ko dai ya zamo nasaba, wane dan wane, ko wane baban wane, ko wane dan uwan wane, ko wance ƴar uwan wane, ma'ana dai akwai wata dangantaka wadda za ta sa wane ci gadin wane, haka shine nasabun. Sannan wa wala'un da kuma wala shine wannan, akwai maulal mu'tik da maulal mu'tak. In muka ce maulal mu'tik shine mai gida wanda ya yanta bawa, shi kuma bawa da aka yanta shine maulal mu'tak, ma'ana bawa wanda aka yanta. To shi maulal mu'tik shine zai ci gadan maulal mu'tak. Yanzu da za a ce har yanzu ana bauta, to sai ka zo ka yanta bawa, bawan nan yayi kuɗi ya zamo muloniya. To amma babu danginsa, ba dalilin, shi ma bai san ɗan wata ƙabila ba ne, bai san ɗan wata ƙasa ba ne, ba wasu danginsa da ya sani ko suka san inda yake. saboda haka sai ya fadi ya mutu ba da ba jika to kai da kai in tashi zaka ci wannan gadon gabaki daya yadda zaka ci gadon mahaifinka misali a ce ya rasu ba kowa sai kai zaka cinye gadon sa ko dan uwanka shiki ko li abbi ko dan da ka haifa ko duka dai wani daga wanda zaka yi cinye dukiyar sa misali yar uwa shiki ya yar uwa li abbiya da sauransu to kaga kai ka cinye gadon wanda ka yanta anan malami suka ce ko mace ce a ce mace ce ta yanta bawa namiji yayi kudi ya mutu ba dangi iya bana baba to ta zama maulal mu'tika yanzu ita ce za ta cinye gadon sa kamar yanda duk wani asibin su zai iya cinyewa gadon sa to sai kuma annikah shine auratayya mutum ya ci gadon matarsa in ta riga shi rasuwa kuta ci gadon sa idan ya riga ta rasuwa wannan hanyoyin guda uku ta su ake cin gado in babu su babu hanyar da za a ci gado to dai shahid daga ciki akwai al wato abin nan al itaq shine yantawa to shine anan sai yake cewa ibta'i fatiki kisiyaki anta fa inna man wala liman a'tak wato ainihin wani ci ga wanda ya yanta ne to sai malamai suka ce wancan fada da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yace istarifi sai suka yi malamai suka yi mata fassara biyu suka ce ash-shart lugatan al-alam ya ka ce ash-shartu ala rajul shine alama sai zaki cewa ashraqu sa'a alamomin tashin alkiyama yanzu ga munan bargada a cikin su to suka ce to kenan wannan da aka ce istarifi ma'ana ke nuna musu alama cikin aminci wasu suka ce a'a wannan tahakkum ne akwai abin da ake cewa amru tahakkum ayi umarni na gatsi ba haka ake nufi ba Allah yana cewa in malu ma shi ito kowa dai abin da ya gana ba kenan wannan an halatta kenan duk kowa mai shan giya ya sha giya wanda yake so sata ya je sata duk wanda yake ko ta tsiya ya je yayi kuma shi kenan ya sha ruwa ta sha a'a ma'ana in kun kibin dokokin Allah to shi kenan in malu ma shi ito kamar wata hadisi idza lam tastahi fasna ma shi ita in dai baka jin kunya mana in idan ka abushe yake sai abin da ka ga dama kaga anan ba lafiya yake ba mutum yaje abin da ya ga dama ba suka ce to daidai yake da wannan ishtirati tunda sun san hukunci kuma sun sa san zuciya to shikenan ki ce musu ainihi ki sa musu sharadin ina fata mun fahimta to thumma qama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to bana na Aisha ta kidanya kudi ta ba su Nana Barira ta samu yanci sai ma'aiki tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi ya tashi fa kala sai ce ma balu unasin yashtarituna shurutan menene manufar waɗansu mutane da suke shartanta waɗansu sharuɗa laysa fi kitabillah wanda ba sa cikin littafin Allah Maiki alayhi salam ya san mutanen nan kamar yadda kullum muke faɗa daga cikin asali budda'wa akwai ikhfa'ul asma wa istimalu sifat boye sunaye da kuma ambatan sifofi koda mutun yayi laifi gashi a zaune a gaban ka kasan yayi laifin nan to kada ka kama sunan shi ki wato wani labari ya zo mana ashe kai kaza kaza kada kai wannan in kai wannan ka tsinka shi in kai wannan ka kunyata shi kun ga kirkira ibn tibiya wanda aka aika karbar zakka da ya karbo kuma aka bashi alheri yazo ce ya ma'aikin Allah ga zakkar da kuka tura ni kuma wannan dan alheri ne suka yi mu gashi zauna a masallacin manzo alaihi salam sai ce ma balu aqwamin yaf'aluna kaza wa kaza me manufar waɗansu mutane suke aikata kaza da kaza me manufar mutane za mu aika su karɓo haƙƙin Allah su zo mana da dukiya su ce wannan taku ce wannan kuma kyauta aka ba mu mutum ya zauna gidan babansa ko babansa ga idan za a kawo masa kaga manzo Allah bai ambata sunansa ba duk da cewa gashi nan zaune wasu suka ci alwashi suka zo gidan matan ma'aikin Allah kafin a saukar da hijabi suka tambaya ibadar ma'aiki alayhi salam take aka faɗa masa ya manzo alayhi salam yake yi kiyamul layli wani lokaci yakan yi bacci manzo alayhi salam yakan yi azumin nafila wani lokaci ya sha ruwa kuma sannan manzo alayhi salam yana da matan aure suka ce inna ai mu ba irin sa bane wanda aka gafarta wa komai da komai dan yi tashi daga yau yayi sallama da bacci da dare kullun sai dai kiyamul layli dan yi tashi kuma yayi sallama da cin abinci da rana kullun sai dai azumi dan yi tashi kuma ba zai yi aure ba domin wai ajali ce ai ta ibada ga su a zaune amma sai manzo alayhi salam yace me manufar wa'ansu mutane suke cewa kaza da kaza ni na fi ku sanin Allah ni na fi ku tsoron Allah ni kan yi sallar dare ni kan yi bacci ni kan yi azumi ni kan sha ruwa kuma ina aure da mata wanda bi ya kyamaci sunnata baya tare da ni to wannan yana daga cikin abinda musamman tsannan mu da ma wasu mu ita ma ƴaƴan mu wanda suke hawa social media ko su hau ma kan minbari wasu ma na juma'a su tsoraci Allah akan irin wannan abubuwa wani zaka ga ya kama sunan mutum karara in ma da laƙabi in ya ambaci sunan zalla ba a sani ba sai hada da laƙabin to zai hada yayi masa figattumu ko wato figaddawa wannan ba daidai ba da cin addinin musulunci cin mutunci ba shi ne manufar da'iya ba manufar da'iya mai laifi ya ballafinsa manufar ka ka faɗa wannan laifin ka faɗi dalilai da suka haramta wannan kuma ba sai ka faɗi shi wani da ka san yayi ba in shi ya tashi ya ce to na ji da ni kake wannan kuma shi ta shafa amma dai kai ba ka ma suna ba wala Allah akwai wanda zai ta buga misalai kaza 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 wani kawai kaman suna rage ya fusata ko ya fice daga masallaci ko ma ya faɗi wata makan magana to kaga wannan shi yayi ba kai ke ba almuhim mu wa kula da irin waɗannan abubuwan sake yawa tana da matukar muhimmanci to manzo alaihi salatu wassalam sai ce ma faru unasi menene manufar waɗansu mutane yashtariquna shurutan wanda suke shartanta waɗansu sharuɗa laysat fi kitabillah wanda ba sa cikin littafin Allah nan ana nufin wanda ba sa cikin alqur'ani ko kuma ana nufin ba sa cikin shari'ar Allah ko kuma dokokin Allah wanne yake nufi nabiyun ake nufi dalili wato zaka ga masu aqidar ko addinin tatiniya ko addinin qalaqatu sukan yi ma ahlus sunna hujja ko in ce ma musulmi bi akmalihim da irin wannan hadisan ai gashi manzo alaihi salam yana cewa menene manufar wa'ansu mutane wanda suke sharɗan da sharadi wanda baya cikin littafin Allah kuma littafin Allah alqur'ani ake nufi to in ka dauki wannan to alqur'anin ma sai ka yi masa faba tunda alqur'ani a cikin sa an ambaci kitabullahi ba so ɗaya ba kuma ba wai alqur'anin ake nufi ba kaga yanzu a inda suke daga cikin hujjojin su na kin hadisai Allah ya ce ma farratna fil kitabi min shay ba mu rage komai a cikin littafi ba saboda haka qur'ani duk abin da kake so yana ciki kuma qur'ani shi ya faɗa to kaga mai wannan sai ka tambaye shi ka ce to yanzu tunda haka ne mu zo cikin suratul tauba Allah yana cewa inna iddatash shuhuri inda Allah hifna ashara shaharan fi kitabillah lissafin watanni a wajen Allah 12 ne a cikin littafin Allah to da Allah ya budo tun daga bakara zuwa na sai zana maka watanni nan 12 wanda Allah ya ce fi kitabillah kuma ni dai na san ko za a yi masa daurin kalangu ko daurin huhun goro ba zai iya kawo ta cikin littafin Allah ba na faɗa muku akwai lokacin da muka yi wata tattauna da wani ɗan ƙalaƙato wanda jami'a tsaro suka kama shi akan wannan na kawo masa wannan ce to Allah subhanahu wata'ala ya ce lissafin watanni a wajensa 12 ne kuma fi kitabin lahi da ke dala ayar muke so wanda ta zana wannan watannin 12 to shi ne kuma ya shuru to kaga a nan fi shar'illahi ake nufi Allah yake cewa wal muhsanatu min nisa illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaykum shar'ullahi ake ne shari'ar Allah ce akan ku to nan da aka ce laysa fi kitabillah ana nufin wato ainihin shari'ar Allah bari na karanta mana abinda Ibn Hajar ya kawo a cikin littafin sa Fathul Bari wanda abin shawa shi ma ba wai magana ta tamolan ka ba maganganun malamai da su gabatin shi ya kawo nan kun ga inda ke ta wannan Fathul Bari ne mujalladi na biyar mujalladi na biyar shafi na 222 sai ce wa qala ibn Battal shine Ali ibn Khalaf ibn Battal ya rasu 444 yanzu sai kaza sanawa da rasuwa 3000 da rasuwa ba da haihuwa ba sai yana da ainihin sharhin Bukhari wanda ina da shi kusan mujalladi kamar biyar ne nake ji sai ta ibn Abi Battal yake cewa al muradu bi kitabillahi huna abinda ake nufi da littafin Allah anan shine hukumuhu shine hukuncinsa min kitabihi aw sunnati rasulihi wanda yazo a cikin alqur'ani ko sunna ma kai alayhi salam aw ijma'il umma ko abun bai ma zo a cikin qur'ani ba bai zo a cikin hadisi ba amma zo a cikin ijma'i na al'umma wa qala ibn khuzaimah yace laysa fi kitabillah ay laysa fi hukmillahi jawazuhu aw wujubuhu wato a cikin hukuncin Allah babu halaccin wannan sharadi ko kuma wajibcin sa la anna kulla man sharata shar'an ba ana nufin duk wanda ya shartanta wani sharadi lam yantiq bihi alkitab in dai qur'ani bai furta shi ba ya butul wannan zai baci kaga kamar ya san masu wannan addinin ko da kira masu ne firka ma da ma mutakaddima yace saboda ka ba haka ake nufi ba yace ni annahu domin yanda lamari yake kada yashtaritu fil bai'i ko yashtaritu fil bai'i al kafil yace ai akan shartanta garanto a wajen tiniki fala yabtulu shar amma kuma tinikin bai shartin bai lalace ba to a cikin qur'ani idan aka ce in za a yi tiniki sai an samu garanto zaka iya zuwa ai wani tiniki ga wani mutum da baka gama sanin sa ba kace to gaskiya ba zan yarda in sayar maka ba sai ka kawo garanto wannan na lamunce masa inna na neme ka baka nan gun su zan koma kaga za a iya yin wannan wayushtaratu fi samani shurutan kuma a cikin kudi ma ana shartanta sharuda min awsafihi sifofin kudin musamman kamar a wancan lokaci zinari kala kala ne a yanzu wani zai iya yin sharadi yace ya sai da filin sa ko gidan sa Abuja amma in Dallas za a biya shi kaga wannan sharadi ne a cikin abin da za a biya ko kuma yace a shi a da sifa za a biya shi ko da pound ko abin da ya kama da haka yace aw min nujumihi ko kuma da za a bada da guntu kudi ne masu yawa yace to na sayar maka amma zaka dinga bada kaza duk wata har ka gama biya yace wa nahwa zalika da muka mutu wannan fala ya butul kuma wannan sharadin ba za a ci ya baci ba kuma kaga ba cikin alqur'ani yake ba wa qala an-nawawi imam an-nawawi yace qala al-ulama malamai suka ce ash-shurutu fil bai'i aqsam sharuda a cikin cinikayya wato abin nan kashi ne ahaduha yaqtadihi itlaqul aqd dai daga cikin sharuddan mujarradin kullu cinikin ya tabbatar da wannan ka sharatu tasnimihi kamar sharadin bayarwa yanzu idan ka zo zaka sayi bawon shinkafa a wajen mutum kace to zan sayi shinkafar ka in biya amma da sharadin idan na biya zaka bani in tafi da shi akwai wanda sai an yi wannan sharadin zai baka ba sai an yi wannan sharadin ba ko ka zo ka sayi keke kace to in fa aka rubuta rasidi zan fa karba in tafi da kayana kaga a ciniki ba sai an yi wannan ba yawwa ko kuma zaka sayi gida kace to in fa ka yadda na saya sai fa ka bani takardu babu wannan sharadin kuma da kali da kansa ya da ma shi ma sani dole ne an yi ya sallama maka yace asani da wato na biyu sharqun fihi maslahatun akwai sharadin da zai zamo akwai maslaha karrahani kamar ainihin jingina misali ya zamo kila mutum ya bada bashi ba rubutu ce to sai dai ka bada jingina kamar yadda Allah ya ce wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbuza, saboda yanzu gashi ka bashi bashi babu rubutu, kuma babu wani wanda zai sheda in yaje baka bashi ba ya zaka yi. To amma tun daga wayarsa ya baka ita ce sheda, ko ya dawo da kuɗi a bashi waya ko ki kawo a rike waya misali, ka gani. To sai ya ce asalisu, abu na uku, ishratul itqi fil abdi, sharɗan taƙanci a wajen bawa, wa huwa ja'izun indal jumhur, kuma wannan wato halal ne a wajen jumhurin malamai, da hadisi Aisha, saboda hadisin Aisha wa qissati Barira, kamar wani ya ganka kana da bawa ce kai wane ni ko da zan so ka sayar min da bawan nan, kace to na yadda zan sayar maka amma sai dai idan zaka yanta shi. Wato anan abinda sai aka togace wannan, akwai haramcin bai'un wa sharqun, wato hadisi ya ambaci haramcin ciniki da sharadi. Menene abin nan ciniki da sharadi? Ina da fuskoki, kamar wani mutum yazo yace zai sayi kazanaka, sai yace zai sayi ragonka, ko kuma kace wane zaka sayi ragona, ina so in sayar, sai ce eh na yadda zan saya amma kuma kai ma sai in zaka sayi kazanawa. To ba a san ba a yi da wannan ba, ko kuma mutum yana son gida, misali gidansa yana haɗe da gidanka, sai ya tashi zai sayar, sai ka ce to kana so ka sayi wannan gidan sakamakon kuna makautaka, sai ya ce to na yadda zan sayar ma amma sai ka mun alƙawarin fili a unguwa kaza. To kaga wannan bai halatta, domin ya zama bai'un wa sharɗun, amma a wajen bawa saboda ƴanci ne malamai suka ce ba komai. Sai ya ce arrabi'u, abu na hudu, ma yazidu ala muqtar al-aqdi, abinda zai rado a bisa wato abinda ciniki wato ainihin ya hukunta, wala maslahata fi al-mushtari, wanda ba maslaha a wajen mai saye, yace ka fitna imam manfa'atihi, kaman toga ta amfani, yace fa huwa batilun, to wannan batacce ne. In kun fahimci abinda yake cewa, bai halatta ka sayar da abu ka toga ta amfani. Yanzu misali ka ce ka sai da mutum babur ya saya, amma kun baka yadda ya hau ba, ka yadda ƴaƴansa su hau ko kannansa ko abokansa, amma shi ne baka yadda ya hau ba, to kaga wannan ba zai yi ba. A nan malamai suna cewa akwai sharadi wanda ya halatta a yi shi, idan ka ci alwashin wannan sharadi, ko wanda ka tura ya ci maka alwashi kuma ka amince, to sai ka zartar da shi. Yanzu misali kana neman aure, ka je neman auren wata mata ko wata yarinya, ko ita ko iyayenta sai suka yi maka sharadi cewa to in fa ka aure ta ba za ta zauna gama ko birget ba, sai dai Nasarawa GRA ko sharaɗa phase 2, ko kuma sai dai kan bene, ba za ta zauna flat house ba, sai dai bene. To yanzu wannan sharadin ya halatta ka karɓa ko bai halatta ba? Ya halatta ka karɓa? Ya halatta ko bai halatta ba? Ya halatta in kana da iko? Ya halatta in kana da iko? Ko ka za ka aure ta amma ba za ta ci masara ba, ba za ta sha fiya wata ba, sai dai tsawon wata misali ko faru. To in ka amince dole ne wannan abin sai ka cika, sai ka cika. To idan ta ce in ka aure ta hanyar jirgi daban ta mota daban, yawwa ta ne za ta yi maka abinci, ta ga maka ruwa a buta, amma duk wani abu ba wannan ba, wato ainihin ya saraya. To wannan sharɗi zai zauna? Ba zai zauna ba, ba zai zauna ba. To a nan ya halatta kai lif ka ce ka yadda, sai an ɗaura a ranka ce ba ka yadda ba? Ya halatta. To menene auren? Ai ba bai ma kamata a ce an kawo wannan sharaɗin ba. To ya halatta sai ba za a yi mata kishiya ba? Ka sa hannu cewa ba za ka yi mata kishiya ba. Wato kuna ganin wannan kamar abin mamaki ba zai yi ba, wallahi yana yiwuwa. Ba daɗe wannan nake jin labarin wani makwaɗaci ya aure wata ƴar boko international saboda haka tace ta yadda za ta aure shi amma wato abin da dan manta ko dai ba zai ci gadan ta gaba ɗaya mai kuɗi ce ko kuma banda kamfani kaza ta cebance wasu abubuwa in ta riga shi mutuwa to ba zai ci gado akan wani abubuwan ba to shi kuma tunda kwaɗayayye ne da aka rubuta ya sa hannu da lauyoyi to kaga wannan mata sai sharadi ne tunda Allah ya ce wa lakum nisfu ma taraka azwajukum illa ma kullahunna lahunna walad azwa karshe Allah ya riga ya tsara wannan to za a yi sharadi akan kari abinda Allah kuma ya tsara kaga wannan mata sai sharadi ne saboda ka duk abinda dai musulunci ya tabbatar to ba za a wannan ba sai ce wa qala qurtubi Imam al-Qurtubi yace qawluhu da yace laysa fi kitabillah ay laysa mashru'an fi kitabillah ba a shardanta wannan a cikin littafin Allah ba ta'sinan wala tafsilan kuma bitu wannan gabar da cin ko dai ta'sin ko kuma tafsil me yake nufi da wannan sai ce wa ma'ana hadha abin da ake nufi da wannan anna min al-ahkami daga cin kunta hukunce ma yu'khadhu tafsiluhu min kitabillah akwai wanda qur'ani zai yi dalla dalla a ciki kal wudu kaman alwala faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila marafiqi har zuwa karshe kun ga sai aka ambaci gabbai wa minha ma yu'khadhu ta'siluhu duna tamsilihi kuma amma daga cikin ibada ko shari'ar Allah akwai wanda Allah zai ba da asalin a dunkule amma ba sallah sallah ba kas sala kaman sallah don Allah cikin alqur'ani akwai inda aka ce az-zahr raka'a hudu al-asr hudu isha'i hudu kuma sannan magariba uku biyun farko fatiha da sura a bayyane ta karshe fatiha a boye babu wannan a cikin alqur'ani amma akwai wa aqimus salata wa atuz zakat shi yasa ma Allah ya tura malaka jibrilu ya jagoranci manzo alaihi salam sallah ya nuna masa kaifiyar sallah da adadin sallah da kuma ainihin lokutan sallah to kenan alqur'ani akwai abinda zai zo tafsilan a fayyace abubuwa fillah fillah akwai wanda kuma za a kafa asalin sa sai ke cewa wa minha sai wa minha daga ciki kuma ma usila asluhu akwai abinda aka kafa asalin sa a cikin alqur'ani yace kadda lanil kitabi ala asliyati sunna kaman yadda alqur'ani ya nuna ita ma sunnan manzo alaihi salam asali ce Allah ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi me wannan yake nuna mana ashe sunnan manzon Allah asali ce tunda ita ce bayanin abin da aka saukar ayoyi da yawa duk sun ambaci abin irin wannan a cikin alqur'ani sannan yake cewa wal ijma' da kuma ainihin ijma'i kaga ijma'i Allah ke cewa man yushaqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda sai ce wa tabiya ghayra sabil mu'minin yabi hanyar da ba ta mu'mine ba mana abin da suka ittifaki akai malamai suka ce wannan yana nuna ijma'i a sai karbabbe ne babu nasi a cikin alqur'ani babu shi a cikin hadisi amma kuma wasu nusus ko kuma wasu abubuwa da malamai suka fahimta to sun yi ijma'i akan hukunci kaza saboda babu yadda za al'umma ta hadu akan abin da yake ƙarya ne ba daidai ba ne ba za ta samu wannan ba to dai yake cewa fa kullu ma yuktabasu min hadhihi al-usul duk abin da ya zama an daso daga wannan asalai tafsilan akai fillah fillah fa huwa ma'khudun min kitabillahi ta'filan to littafin Allah shi ya kafa wannan ma'ana dai mun fahimci cewa da aka ce laysa fi kitabillah ba ana nufin in baya cikin ainihin alqur'ani ba an gane ku to sai yace man ishtarata shartan duk wanda ya shardanta wani sharadi laysa fi kitabillahi azza wa jal wanda baya cikin littafin Allah mabuwayi madaukaki fa laysa lahu to ba zai ci gajiyar wannan sharadin ba wa in ishtarata mi'ata shartin ko da fa zai shardanta sharadi 100 amma ku gane nan ana maganar sharadin da zai ci karo da alkitabu wa sunna tunda kun ga su wannan sharadin nasu ya ci karo da sunna amma da za ka zo a ce za ku yi wani abu da wani ku yi sharadi shari'a za ta karbi wannan yanzu misali kana da kuɗi miliyan 3 za ka baiwa wasu su juya wannan na farko ka bashi kace to wani gashi ni ina da kudi bai iya kasuwanci ba ka je ka juye kudin amma duk abin da aka samu na riba a raba daidai kai rabi ni rabi wannan shine sharadi yace ya yadda dayan sai ka bashi kace to wani wannan miliyan din ka je ka juya duk abin da ka samu na riba a kasa uku ne mai kudi kashi biyu kai kashi daya yace ya lamunta dayan shi ma ka bashi kace to wani ka je ka juya duk abin da ka samu na riba a kasa biyar ne uku kai biyu yanzu wannan sharadi akwai sharadin alqur'ani babu shi amma kuma karbabbe ne a shari'a kamar yaya da yanzu wancan da kace masa idan aka samu riba a kasa uku kai kashi biyu shi kashi daya sai ji labari wani ka ce shi ya dauki rabi yace to me rena wayo ka ji ya yadda wai a kasa abin nan afwan kai shi wancan da aka ce rabi haka ne ko wannan rabi na'am wannan 50-50 wannan kuma mai kudi biyu shi kuma ɗaya akan uku yace ka ji wani farabi yace ya dauka amma ni saboda ya rena mun waye wai a kasa uku in dauke daya to ai ba tare muke zuwa kasuwancin ba ni ma duk abin da na samu uku zan kasa a rabawa zan yi daidai ni rabi shi rabi ya halatta bai halatta ba abin da ya tsoro akan abin da suka yi ne ya haramun ne idan ya ci kuma kaga sharadi ne akai kuma yace alqur'ani saboda bai ci karo da ainihin abin da qur'ani ya zo da shi ba to wannan shine abin da ake nufi cewa duk wani sharadi wanda bai cikin wato littafin Allah ko hukuncin Allah to wannan batacce ne ko da ya kai sharadi 100 to anan malamai suke cewa hatta abubuwa kun san akwai abin da ke kira al-masanihul mursala wannan sai daga cikin abin da malamai suke gina hukunci duk da wasu malamai ba su dauki wannan ba masalul mursala shine abin da zaka ce ba qur'ani bane ba hadisi bane ba ijma'i bane ba qiyasi bane to amma kuma yana da wani alfanu ta fuskan zamantakewa wannan abun zai hana wa'ansu hadarori da su faru zai samar da wata walwala ko ya samar da wani hutu to idan hukuma ta gina hukunci akan wannan tace to duk wanda ya saba wa doka kaza hukuncin sa kaza ko kuma tarar sa kaza to in an karbi wannan kudin hali aka karba misali yanzu mu ce danja mai bada hannu kaga an yi danja saboda maslaha idan aka ce babu ita hanya tayi cross za a zo a cude abinda ya kamata jirin da ya kamata in danja ne na minti ɗaya ko biyu yanzu sai ka minti 30 baka fita ba to sai aka ce yanzu katso da ishara kamar yadda rabar suke cewa yanka danja a wuce ina ji in ban manta ba a Saudiya katso da ishara kusan kudiriyar 5,000 ne in ban manta ba katso da ishara ka yanke danja ba ta baka in ban manta ba riyal 5,000 da akwai lokacin da yake 3,000 riyal 5,000 yanzu yake wajen 40,000 to a ce abin nan nawa kenan yau abin nan abin a'a mantawa ne riyal 400 mantawa ne riyal 400 ne a yanzu to ka ce 400 so biyar nawa za ta baka to in ka tsalla ka danta shi yasa za ka ga mutum ya zo karfe 1 dare karfe 2 dare ba kowa amma sai akwai kamara ya tsaya dole sai ta bashi saboda rashin yin wannan zai sabbaba salwantar rayuka to kaga ba za a zo a ci taron mutum da ya tsallaka danda ce to wala sai an biya ni lahira ai qur'ani bai ce a yi danda ba haka bai da wannan furuji saboda misali ne mursala misali a zo a ce da abin nan bishiyoyi suna da amfani a cikin gari an hana sare bishiya duk wanda ya sare bishiya za a ci tara kaza saboda dumaman yanayi sai ka zo ka cika qur'ani na ka ce kada a sare bishiya ni kawai zan sare sai ka sare aka yi ma tara kace za a biya ni lahira ko kundala ba za a biya ta saboda abin da aka yi da tikaro da alkitabu sunna ba ina fata an fahimta to sai ki ta sharqullahi ahqqu wa awsaq yace sharadin Allah shi yafi tantanta kuma shi yafi amintuwa to anan af'alu tafdhil ba abadin ta bane ba abin da ake kira af'alu tafdhil a nuna kaza yafi kaza ko wane yafi wane yanzu idan aka ce wane yafi wane kudi wanda aka san alnufin bashi da kudi yana da shi amma dai an fi shi wane yafi wane tsawo wanda aka san bashi da tsawo yana da shi amma dai an fi shi an gane ko to nan da aka ce sharqullahi ahqqu sharadin Allah shi ya fi tantanta ana nufin na wani Allah ya tantanta amma na Allah da ya fi tantanta ba haka ake nufi ba ma'ana sharadin Allah shi ne kadai ya tantanta Allah ya ce idilu huwa aqrabu littaqwa ku yi adalci shi ya fi kusatawa zuwa ga takwa menene kishiyar adalci zalunci to yanzu annan za a ce zalunci zai iya bayuwa zuwa ga takwa amma sai dai adalci ya fi shi abadan ba haka ake nufi ba to af'alu tafdhil takan zo amma ba a babinta ba ta zo da yawa aidin a cikin alqur'ani ashabul jannati yawma idhin khairun mustaqarran wa sanu makila yan aljanna a wannan wurin su suka fi alkhairi ga matabbata kuma su suka fi alkhairi a wajen wurin kailula to yan wuta su ma akwai alheri amma zaunin su sai dinna aljanna yafi kaga ba haka ake nufi ba to nan suka ce shine af'alu tafdhil alladhi laysa min janibin akhar minhu shay shine af'alu tafdhil wanda ɗayan bangaren babu komai kenan nan sai mu ce sharadin Allah shine tantantacce wa awsad kuma shine amintacce kenan duk abin da ya ci karo da sharadin Allah bai tantanta ba kuma ba gaskiya bane ba ainihin fadadde ne to ina ga zamu tsaya a nan kan yi kai da kai kai da shi kenan dai Allah ya sa mu dace malam mutum ne yake neman aure sai aka tambaye shi menene sana'ar shi sai ya ce buga-buga kawai ake yi shin malam ya kamata a bashi aure to sai a tambaye shi a ce a buga-buga taka za ka iya ciyarwa ka biya kudin haya ka tufatar duk kana ganin za ka iya in yi ce shikenan ai buga-buga suna tara akwai wani kamfani ma buge-buge trading company in dai buga-bugar za a iya samuwa a buga-can kuma za a iya samuwa shikenan amma ni abin da zan fara shawara a nan shi ne kun san daga cikin matsalolin da ake samu ana ba da aure kawai daga maganar mani musulunci ya tsara bincike wanda zai nemi auren ba daga sama ya faɗo ba dole dai akwai unguwarsu akwai abokansa akwai makotansa akwai iyayensa duka akwai wannan to shikenan ka zo kana neman aure ka ce buge-buge kake to mun ji Allah sa albarka kaga sai a tura a binciko shin wai wannan nan dan unguwa kaza sahihi ne meye sana'ar sa ya rayuwa su waye abokansa duk a binciko wannan saboda haka sai a zo maka da cikakken labari da zaka gamsu ka bayar ko ka ki bayarwa amma ba kawai da ya faɗi magana shi kenan a ce an gina a kai ba Allah ya sa mu dace wannan ita dan Allah malam wace addu'a mutum zai dinga yi domin neman Allah ya tabbatar da shi akan yawaita ibada ba tare da yankewa ba manzo Allah salamu ya koya mana kullun in mun yi sallah mun ce Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik Allah ka taimake ni a bisa ambatanka da gode maka da kuma kyakkyawar ibadarka to ko wannan karki kana yi dinaki zaka dinka samun karfin gwiwa da zuciya a wajen bin Allah subhanahu wataala wannan yace malam mutum ne wata ta dauki wayar matar shi ta rubuta mishi sako da maganganu marasa dadi a ciki har ma ta nemi ya sake ta shi kuma yayi reply cewa ya sake ta bayan matar tashi ta ga sakon har ma ta tafi gidansu sai aka fahimci cewa ba ita ce ta aika da wannan takar dabba domin wadda ta rubuta ta goge shi a wayar. Malam, menene hukuncin wannan sakin? To da farko dai shi ma sabon yanka raken ne. In ya san abin da yake, wato duk mutumin da yake zaune da mace ya san wace ce matarsa. Ko sako ta turo masa ko aka yi rubutu ya san wannan kalmomin da matar suke amfani da shi ne. Ko ba kalmomin da suke amfani da shi bane ba. To muƙaddara a ce hakan ta faru. In yayi sakin akan sharadi, ma'ana akan kinte na sake ki tunda saki kika nema na sake ki akan abin da kika nema. Misali a ce yayi saki akan wannan, to matarsa bata saku ba. Domin me ya gina akan abin da ta nema kuma sai zan ba ita ba ce ba. Kaga ba gin, wato muhallin ginin babu shi. Amma in haka kawai yace to shikenan na sake ki a matsayin ya saki matarsa. To shikenan matarsa ta saku, na kawo muku wata kissa. Ko wata abin nan tsakanin malamai, mutum ne mana da mata biyu, sai ya ce wance, sai ɗaya ta ce na'am, sai ya ce na sake ki. Muƙaddara a ce akwai Ladidi, akwai Gwamma, sai ya ce Ladidi, sai Gwamma ta ce na'am, sai ya ce na sake ki. Yanzu wace ce ta saku? Ladidin ta saku ko Gwammar? Maganganu ne malamai suke yi. Wanda suka zafa ba suka ce duk biyu su saku. Ita wannan da niyyar ta saku da niyyarsa, wannan kuma da lafazinsa a kanta. Dai kenan, wasu suka ce a innamal a'malu binniyati, wacce yake nufin sakar ita ce ta saku. Kan kuma ta mun faɗi wannan hawa in ta bayi karatun mu ba daɗewa. Mutum ne yana so ya inta wani bawan sa yace ya kira bawa wani, sai ɗayan yace na mai tana inta ka sai zan ba wanda yake nufi ba. To sai wasu suka ce a su kuma na uku suka ce saki ya auku ga wacce ta je da kunnanta. To yanzu a wani matawayin guda uku wacce ta bi sauki, ni ina kan akan inamal a'malu binniyati. Yauwa, kaga shi yanzu abin da yake nufi matarsa ya saka. Matarsa ya saka saboda kai ya sake ta. Da a ce mai nutsuwa ne ko min zagin da za ta bari ce komai ba. Sai ya dawo a gida. Ta ga wani yake. Idan ya dawo sai ya zauna. Kawai sai ya mika mata nutsa din ya ce karanta wannan. Me za ki ce? Kaga wani in mai hankali ne. In ta duba ƙarshen matsayi ga ta fashe da kuka, ba ta sani ba. Tsakanin Allah ba ke kai wannan ba, ke rantsuwa wallahi ba ta san hawa ba ta soka ba. To kaga shi kenan. Amma wani dama wato haka shiri-shiri ne. Dan Allah in ba shiri-shiri ba, ai ko ba ka kafar, to za ka yi haƙuri har ka dawo. Ko kuma aƙalla in ma abin ya dame ka, tura ma wani ɗan uwanta ko wanda kai masa reply. Kai fowadin zuwa gare shi, ga abinda wanta ta turo mun, me za ka ce ko babanta? Kaga ana za a yi tamkar hanci, za su je a gunta kiya kika yi haka? Ta ce wallahi ba ta sani ba. Kaga za a bibiye magana cewa shi ma ba ta sani ba. So da yawa ake cewa fil ajalatin nadama, gaggawa ta kan haifar da nadama, mutum ya gaggawa kuma ya koma ya rasa inda zai sa kansa. Wannan yake cewa malam mutum ne wani ya bashi sautu bayan ya siyo mashi abinda ya ce, sai ya ce ba ya son irin wannan wanda ya siyo, shi kuma da ya je ya sayar har ma ya ci riba. To malam, riba ta wane ne a cikinsu? Ha? Ta mai kuɗi ce? Ya za ka ci riba abinda baka da asara? Wato akwai abinda ake Hausa malam Figo suke cewa bai'ul fuduli ko tasarruful fuzuli, wato cinikin mai karambani. Kun ga wannan Urwatu bin Ja'ad, Maiki alayhi salam ya bashi dirhami ya ce je ka siyo min akuya. To da yake mutum ya iya kasuwanci da ya je sai siyo akuya, a dirhami ya dawo. Afwan, awaki biyu ya siyo. Sai siyo awaki biyu a dirhami ɗaya. Manzo Allah kuma dirhami ya bashi. Yana daya da su, sai wani yace kai akwai ta sayarwa ce yace eh sai sayar masa nawa ka saya ce dirhami ya bashi akuya bashi dirhami sai kawo mai ki alayhi salam dirhami da akuya kaga in mai wannan tambayar ne akuya zai kawo ya gaban dirhami ka gani mai ki alayhi salam ya karbi dirhami da akuya ya masa addu'a yace wallahi daga ran nan ko kasa na diba sai na sayar da ita sallallahu alaihi wa sallam kare to sai malamai suka ce duk wanda zai ma karambani a sayar da wani abu naka jikin ciniki zai zarfa akan a ko a naka yanzu haka kawai wani sai ya ga babur dinka kira irin wani bifan ne na da ya ta neman irin sa bai samu ba kai kuma dama ka gaje da shi to kawai sai ya gan shi a wajen abokin ka ce kai ni ko lifan ina wallahi da zaka sayar mishi ko nawa ne zan siya sai to mai ciniki sai ce ya saya miliyan 1 sai ka sai kawo kuɗi to idan aka je gun mai lefan din yace eh ya da ya san to cikin cikin ya tabbata in yace bai amince ba sai a mayar wancan da kuɗin sa tun dama ba shi masa izini ba saboda ka shi wannan mai sautin ko mai sakon da ya sayar ya ci riba riba ta mai kuɗin shi ba ta samu ba ko dai ya dawo masa da kuɗin sa da ribar sa ko kuma dai ya ciyo masa asalin abin da yace kuma ya hada masa da sauran ribar yace to abinda na koma wanda kace baka yadda ba na sayar na ci riba ga wanda kake son kuma ga ribar ka yace to shikenan na halatta maka to fa kuluha ni amriya Allah ya datar da mu abinda muka yi daidai muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu lada abinda muka kuskure muna roƙon Allah ya gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai din Ya Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya. Allah ka yaye mana hali mara daɗi da muke ciki. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا اللهم استر عوراتنا وامن روعاتنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واعف مبتلانا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم كن لنا عونا ونصيرا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا